ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم من رأى الأربعاء شاب يرجع وقت رمضان كذا رمضان إلى أدم محمد عليه الصلاة والسلام دعا مكة دعا مدينة شكرا دو ده شكرا بني فلو ده أربعين ده بوكي من فاتن الله تعالى إلى تدم يا الله من رأوكم كسام تشكم باين كوانا كي انتوا وانا وانا Allah ka karbi ibadunmu Allah ka gafarta mana zalubanmu ka biya mana bukatunmu na alkhairi duk wanda yake da damuwa Allah ka yaye mishi ci gaba da karatunmu da aka saba gabatarwa kullum a wannan markazi muna da cikin wannan sura mai albarka suratul qamar suratul qamar mun tsaya a aya ta 40 ko jiya insha Allah yau za mu tashi aya ta 41 a cikin wannan sura mawdu'in da ke cikin surar babba shine tunatar da mu al'ummomin da suka shude da irin yadda Allah ya aika musu annabawa da manzanni galibi waɗansu daga cikin su ba su yi imani ba da aka rishin imanin su ya ja musu kushin Allah Ubangiji ta'ala ya yi ta saukar musu da azaba nau'i daban-daban shi Allah ɗaya ne sannan abin da ya turo annabawa akai abu kwara ɗaya ne shine tauhidi sun kira mutane akan abu ɗaya shine bautar Allah shi kaɗai amma da yake mutane mabambanta da juna ne kuma kowanne sai da tashi irin bannar da yake yi ta musatar da Allah iri daban Allah da ya dace saukar da azaba sai aka saukar da nau'in azaba daban-daban mutanen annabi Nuhu alaihi salam da suka musatar da Allah sai Allah ya halakar da su da ruwa ruwan nan dai wanda dan adam ba zai taba rayuwa ba sai da shi wanda Allah ya ce wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun mun sanya komai yana rayuwa ne da ruwa, to su da ruwan da sai da shi kome yake rayuwa da shi ne Allah ya musu azaba. Mutanen Annabi Hud alayhi salam, Allah ya musu azaba da iska, aka azabtar da su da wata irin nau'in mahaukaciyar guguwa. Mutanen Annabi Salih da suka fusatar da Allah, Allah ya musu azaba da tsawa. Mala'ika ne aka turo yayi musu tsawa, aka waye gari, kowa ya mutu a garin. Mutanen Annabi Allah Shu'aib alayhi salam, Allah ya sauka musu da irin wani gajimare, wani irin hadari, madadin yayi ruwa, sai ya sako musu ruwan wuta saboda sun musatar da Allah akan abin da suke yi wanda ba daidai ba. Mutanen Annabi Lut alayhi salam, Allah ya turo mala'iku, aka kakkaɓe garin su daga ƙasa, aka caccaɓe su, aka musu duyun waina, aka kifar da su. Kaga Allah ɗaya ne. Annabawan da suka zo sun yi kira akan abu ɗaya, shine tauhidin Allah. Da suka wusatar da Allah, sai Allah ya musu azaba nau'i daban-daban ba iri ɗaya ba. Da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki, Allah ya tausaya mana, ya kare mu daga fushin shi da kuma azabar shi. To da haka za mu ci gaba da kawowa tarihin irin waɗannan al'ummomin da suka shuɗe, kamar yadda mun ji mafi yawansu a baya. Yau a wanne za mu tashi Allah ran ba? Shi kenan aya ta 41, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, walaƙad jaa ala fir'auna nuzur. Hakikan mutanen fir'auna an zo musu da wa'azi. Wane ne mai wa'azin? Shi ne annabin Allah Musa alayhi salam. Tare da shi akwai ɗan uwan shi Haruna. Sun fara wa'azi zuwa ga babban jagoran kafirci da tsaurin kai da jiji da ke shi ne Fir'auna la'anatullahi alayhi. A inda Fir'auna lokacin da ya saurari annabi Musa alayhi salam, ya san kuma abin da ya zo da shi ya zo da gaskiya ne. Amma da ya tashi ma sai dibe wata mummunar kalma ya laƙawa annabi Musa, ya ce, wa inni la'azunnaka ya Musa masahura. Ni ina tsammanin ma kai Musa kawai an maka sihiri ne, ka samu takwara kwakwalwa, shi yasa ka zo da irin waɗannan maganganu. Ta yaya ka zo ka ce akwai Allah? Alam nurabbika fina walidan,
qala alam nurabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin.
Yace ba kai ne dare ne ka ba kana yaro dan karami, an kaka nan an tunto ka a ruwa jariri. Nurabbika fina walidan, ni nare ne ka kana dan karamin yaro. Wala mita fi na min umurka sinin, ka zauna nan a gidana kai ɗan shekarunka kaɗan. Bayan ka zauna ma ga abin da ya faru,
wa fa'alta fa'latuka allati fa'alta wa anta min al-kafirin.
Har ma a lokacin da ka aikata mummunan aiki, shine fa'alta fa'latuka allati fa'alta, ka aikata aika-aika na kisan kai kuma ka gudu, yanzu kai ne ka dawo wa anta min al-kafirin, kuma ka kafirce mun, kace ni ba Allah ba. Ka ji Fir'auna abin da ya ce a nan Musa, saboda ya ji wa'azi ya mai gori, ya ce ka zauna a guri na kada yaro ɗan ƙarami, ni na ciyar da kai, na shayar da kai, a ƙarshe ma laifi ne kai ka gudu, yanzu shi ne ka je ka dawo, yanzu kuma ka kafirce mun, kace ni ba Allah ba. Wata amsa Musa ya bashi, annabi Musa ya ce, babu shakka abin da ka faɗi gaskiya ne, ka raine ni a gidanka, na ci abincinka na sha ruwan shanka, kuma ka ce na aikata mummunan aiki, gaskiya ne. Fa'altu halizan wa ana min adh-dhalin, na aikata wannan aika-aika ne a lokacin da ban san shari'a ba. Yanzu Allah ya bani ilimi, na san shari'ar Allah, na san menene abin da yake daidai da ba daidai ba. Sai dai wata amsa ya ƙara mai,
fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin.
Yace da abin da ya faru na kisan kai, fa farartu minkum lamma khiftukum, ai na gudu ma na farko saboda jin tsoron sharrin, na ji tsoron ku kashe ni, dan an bada sammaci cewa duk wanda ga zai Musa ya kawo shi a raye ko a mace, da haka sai na gudu lamma khiftukum saboda jin tsoron kisa daga gare ku. Da haka fa wahaba li rabbi, yanzu Allah ya mini baiwa, ya mini kyauta, ya sa daga cikin wayanda yake aikowa a matsayin ɗan sakonsa annabawa. Wannan magana ce Annabi Musa yake maidawa Fir'aun da la'anatullahi alaihi a lokacin da yake zargin shi da cewa ya zauna a gurin shi ɗan ƙarami ne ya aikata aika ya zo ya ce shi ba Allah ba. To shikenan me ya faru?
Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abbadta bani Isra'il.
Yanzu sai Musa yake ce mishi wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abbadta bani Isra'il. Duka waɗannan abin da ka zana ce wata ni'ima ce wanda kake mini gori a kai. Na zauna gurin ka ni'ima ce ta Allah. Na ci abincinka ni'imar Allah ce. In ba ni'imar Allah ba taya wanda shi ne sababin halakar Musa zai zauna a Fir'aun zai zauna a gidan shi. Ai ba zai yarda ba. Yayi rukun kisan shi kashi daban-daban Allah bai bashi dama ba. To da haka yake cewa yanzu abin da nake so da kai shi ne duk waɗannan ni'imomi da ka zana gaskiya ne. Wanda kake mini goyi a kansu. Amma yanzu ina so ka bar bautar da Bani Isra'ila. Domin a wannan zamani Bani Isra'ila kin ya maida su bayi. Ba wanda yake da inci su kuma su ne kabila annabi Allah Musa alayhi salam. Haka dai Musa ya ci gaba da yin wa'azi zuwa ga Fir'auna. A ƙarshe dai Fir'auna bai yi imani ba. Ya nemi halakar da annabi Musa Allah ta'ala ya kare shi. Ya durbiyar da shi a ruwa shi da al'ummar shi. Da haka shi ne a nan gurin Allah ya ce walaƙar ja'a Fir'auna nuzur. Mutanen Fir'auna su ma an zo musu da wa'azi kuma an gargaɗe su. Amma abin da faru Allah ya ce kazzabu bi ayatina.
Kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda azizin muqtadir.
Shikenan ga annabi Musa ya zo yayi wa'azi zuwa ga Fir'auna da mutanen shi amma ba su yarda ba. Kazzabu bi ayatina kulliha. Sun karyata ayoyinmu guda ɗaya bayan ɗaya har guda tara. Ayoyin Allah da ya aiko zuwa ga annabi Musa zuwa ga Fir'auna aya daban-daban har guda tara ne amma baya da suke imani. Kaga akwai gurin da Allah ya zana mana su. Allah rama ka iya tunawa.
Fa arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wal dhafadi'a wad dam ayatin mufassalat.
Mustafa abin guda nawa Allah ya zana anan. Allah ya ce fa arsalna alaihim at-tufan. Akwai lokacin da aka aiko musu tufana. Ba tufana annabi Nuhu ba. Ruwan maliya Allah ya sanya ya yi ambaliya ya shigo garin yake fama ya halakar da Misra. Amma duk lokacin da Allah ya saukar da bala'i kun san me suke yi? Ya taru gaba daya zai ce ya Musa yanzu abin da muke so da kai bai ba a yi da yadda alƙawari za mu tsakanin mu da kai. Yana an jinta da min hazihi da na kuran da min shakiri. Idan Allah ya tsiratar da mu daga wannan bala'i, ka roki Allah ya tsiratar da mu, wallahi za mu godewa Allah kun mu ba Allah. Amma fara ma azabu da yake faruwa, da Allah ya tsiratar da su daga wannan bala'i sai su koma cewa Fir'auna shi ne Allah. To shi ne a ayar farko fa asanna alayhi tufana, aka aiko musu ruwan tufana. Suka lallashi annabi Musa ya roki Allah ya janye ruwan, amma suka ce ka Musa ya kware da dabo, suka ce sihiri ne. Abu na biyu wal jarada, aka aiko musu fara, ayan san fara ko? Wata irin fara ce ta bala'i ta ba mai abincin su na gore kai ta cinye gaba daya. An shiga yunwar damuwa. Farar nan ba ta bar itacen gida ba. Sai da aka waye gari babu wata inuwa da zaka iya zama a gindinta illa sun cinye wannan ganyen. Kai da mutum ya yi wanki ya sanya kayan shi kafin ka ce komai wannan fara ta cinye kayan kaf. Sai dan yana da wasu yasa in ba ka mai zauna tsara wannan fara ta zo musu annoba. Suka zo suka ce ya Musa ka roƙa mana ubangijinka bima ahidin indaka alƙawarin mu tsakanin mu da kai idan Allah ya yaye mana wannan bala'i to shikenan za mu yi imani mu gode Allah mu bi ka a matsayin annabin Allah. Allah da iko shi bayan Musa addu'a sai aka zanye fara babu ko daya aka rasa inda ta yi. Wadhafadi'a sai aka tura musu kwaɗi an san kwaɗo ko wannan wanda yake cikin ruwa da dama yana ƙoƙo haka. To Allah ya tura musu kwaɗi a cikin gida kwaɗi a ɗaki kwaɗi kai an ce da mutum zai dafa abinci ya rufe a cikin abin da ake rufewa in ya bude sai ga abinci ya zama kwaɗi. Suka shiga cikin bala'i duk inda kuka yi kwaɗi ne idan kin zo kwanci a shimfiɗa ki ta gado kwaɗo ne haka ba za ki yi kwanci akan kwaɗo ba ko duk inda ake je kwaɗi ne garin shi ma suka roƙi Annabi Musa ya roƙi Allah. Allah ya yi Annabi Musa ya roƙi Allah aka janye kwaɗin suka bar garin kaf suka ce ka lalle Musa nan ya kware da dabo wannan ai sirri ne yayya wadan ma ayano da sauran Allah ma mun tsat matsalar dabo ba su da alai mun fara wal darada wal kumala ai ko san kuma kuma go abin da kake cewa kwarkwata ya salawa kwarkwata ta damu kowa akan kowa da miji da mace akwai kwarkwata a jikin rigar mace akwai kwarkwata ba barci sai susa bal kun san a da lokacin da ake yin kwarkwata ya zai ba yi idan mutum yana da riga tana da kwarkwata sai shanya ta a rana ko sai kwarkwata ta mutu to su kwarkwata zamanin Alai Musa idan aka shanya riga sai ta cinye rigar gaba daya saboda ta bala'i shi ma suka zo suka ce ya Musa ka roƙa mana ubangijin ke janye wannan bala'i na kwarkwata Allah mu ɗauki saki da ya kwarkwata kaga mun samu atufana wal zarada wal kumala bala'i ruwa tufana bala'i fara bala'i kwarkwata ko wanda fadi a ko wadan ma sai bala'i jini jini ne wanda da kuka sani idan mutum ya dauki ruwa ya sha a cikin rada ruwa ya zama jini idan an zuba ruwan ka an kishi ban daki sai zama jini idan an dama abinci misali kuru ko fura za a sha kawai ya zaka ko jini ne bala'i ne Allah ya dora masa komai ya zama jini to mutum zai rayu ya sha jini ba zai iya ba duka waɗannan a taƙaice Allah ya ce ayatun mufassalatun ayoyi ne daban-daban ba lokaci ɗaya kai ba a yi wannan sai ce Musa a roƙi Allah ya janye in ya janye za mu yi imani kuma an janye gobe su kuma gidan jiya kira Allah ce tisa ayatun mufassala ayoyi ɗaya bayan ɗaya guda tara Allah ya aiko wa annabi Musa aka darbi mutanen Fir'auna don su yi imani amma wallahi ba su yi imani ba sai ɗan kaɗan daga cikin bani Isra'ila sai ɗan kaɗan daga cikin yan zaman fada irin su mu'minin min ali fir'auna yake tabo imanin wanda Allah ya bani labari mai imani daga cikin mutanen fir'auna wanda ya boye imanin sa a lokacin da fir'auna ya fusata yake karkarwa yana zagi yana ta zaruni a kitul musa wal yad'u rabba ku kyale min kishe musa da duk wanda suke bautar ubangiji inni atafu ayu badala dinakum ina jin tsoron musa da yazo canza muku addini gadi wai shi addini shi ne addinin gaskiya Musa ya zo da addini wanda yake na ƙarya wanda zai canza addini gaskiya in ji Fir'auna wa ayyuzu ila fil ardi fasada idan Musa ya canza addini da shi da mutanen shi suka tafi a ban kasa suna banna wai Fir'auna yake cewa wani mabannaci ma to lokacin da yake sa mu'minu min ali Fir'auna wanda daga cikin manyan fada shi ministocin shi ya tashi ya tsaye ya ce za a kashe annabi Musa an ya kula rabbi Allah
wa qala rajulun mu'minun min ali إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله
أكثر من مطلب مؤمني daga cikin mutanen Fir'auna ba mutanen Musa ba ya cikin manyan gwamnatin Fir'auna yace a taka turulo ayya kullu rabbi Allah za ku ce ku kashe mutun dan ya ce ubangiji shi Allah ne in yaku kadiban
wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum
yace abin da yazo muku kinnan ai gaskiya ce yayi imani ke da shi ko kuma duk abin da ya faɗi kina daga ubangijin ku yake shi tuni ya yarda dole ka magana kishi shi bai taso ba in yakun
wa in yaku kadiban fa alayhi kadibu
yace ba bai taba shi in ƙarya ce ba zo da ita yaje da ƙarya shi sakamakon kare shi zuwa ga kowa zuwa ga wa zai koma zuwa gare shi ne amma wa iya kusa da kai
ya kusa da kai yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum
abinda zo da shi in kuma gaskiya ce ya faɗa ba to wallahi wani sashen azabar da ya faɗi cewa Allah zai muku wallahi ta sabe ku saboda me
inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhdhab
yace musu saboda Allah baya shiryar da wanda ya zamanto mabannaci da waye ne da Fir'auna kaga nan gurin ya fito karara ya ce Fir'auna mabannaci ne sanan wanda yake kazab mai yawan ƙaryatawa ko kuma maƙaryaci Allah bai shirye da shi shi ne an ce Musa ya wa'azi da sannu tunda Allah ya ce fa qul lahu qawlan layyina kaga Fir'auna magana mai taushi shi kuma da ya fito ya faɗi magana mai zahiri to duka wanda Allah ya ba mu labarin abin da ya faru cikin mutanen Annabi Musa kazabu bi ayatina sun karyatar da ayoyinmu gaba daya kullaha dukkan su ba wanda suka imani dalilin da wannan Allah ya fa kaltuhum akaza azizul muqtadir Allah sai ya dauke su wani irin kamu mai buwaya wani irin kamun da Allah ya kaddara shi akan Fir'aun da mutanen shi shi da aka halaka su a cikin ruwan dofa da gaba daya wannan labarin da Allah yake bamu sai yake tambayar Abu Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam
akufarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fil zubur
yanzu Allah yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa akufarukum khairum min ulaikum yanzu ku kafiran da kuke hama da su a yanzu su ne mafi tsananin kafirci ko kuma wa'inci da aka fara labari da baya ai wa'inci sun fi kafirci zuwa ga Allah dan ne yanzu sun sha wuya ga dan ma wallahi nasu bai kauya ablakum bara'u ko kuma kura da wata albishir ko wata aya da ta nuna muku cewa ku kun barranta mana kun kubuta kun samu tsaro daga wannan azabar da aka yi musu fi zubur a cikin littafin da Allah ya sauka muku Allah yana tambayar su wa'annan wanda suke yanzu suke kafirci suna da karfin da irin su Fir'auna da suke da shi suna da imkaniya hali da wadata da jin daɗi da more rayuwa irin da wancan suke da shi ko kuma suna da wani ayar ta nuna musu cewa su Allah zai kubutar da su daga azaba in sun karanta adaba su basu da shi ko dai azaban ba sai Allah ta'ala ya ce
am yaquluna nahnu jami'un muntasir
yanzu sai Allah yake ce am yaquluna nahnu jami'un ko kuma zaka ga su kafirai suna cewa ai mu mun kasance muna da yawa ne dalili da yawa da muke da shi idan azabar Allah ta zo muntasir za mu taimaki kanmu da kanmu mu kare kanmu ko kuma me
sayuhzabul jam'u wa yuwalluna ad-dubur
Allah sai yake cewa sayuhzabul jam'u da sanin Allah zai tarwata yawan su gungun kafirai da kungiyoyin su da karfin da suke da shi Allah ya ga dama da sanin zai tarwata su wa yuwalluna ad-dubur za su juya baya suna masu gudu kamar yadda ya fara ranar yaki Badar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda al'ummar shi sahabbai suka zamanto ƴan kadan wayancan kuma gungun kafirai suna da yawa da haka yake roƙon Ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa Allah ka taimaki wannan bayi naka idan ka bari aka halakar da waɗannan ƴan tsiraru sahabbai daga yau ba wanda zai bauta maka a bayan ƙasa Annabi yana magiya ya daga hannun shi yana ta'addu'a har sai da bayanin shi da yake gafar ya fadi sai da Abubakar ya ce ya Rasulullah ka bari haka addu'a ka taka ba Allah ba zai kuɓutar da kai ba da haka sai Allah ya bashi albishirin abin da zai faru a wannan rana ya fito daga cikin wannan gurin da ya addu'a yake cewa sayi huzumul jamu da sannu tarin kafirai da dindindin su zasu watsa zasu tarwatse wai walluna dubur zasu juya baya suna masu gudu kuma wallahi haka ya faru domin Allah ya saukar da mala'iku ne kashin farko aka saukar da mala'ika 3000 a karo masa mala'ika 2000 ya zama 5000 wanda gaba ɗaya suka sauko suke wannan yakin da Badar ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah yake cewa idan kuka yi gaba da gaba da kafiri kafin ka kai sara zuwa gare shi sai ga kan shi a nan kan shi daban kalasa ya aka yi mala'ika da ke tsakanin ku ya gama maka da shi to wannan abin da ya faru kenan a rayuwar Badar shi ne Allah yake bamu labari sai Allah ta'ala ya ce
bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar
Allah yake cewa bal sa'atu maw'iduhum banda wannan azabar da Allah ya musu sannan akwai wani lokacin da Allah ya musu alƙawari shine asa wurin tashin alƙiyama rannan ne alƙawarin Allah tsakanin shi da kafirai zai ba su cikakken sakamako duk wata azaba da aka musu a duniya al'ada ce bonus ne as-sa'atu mau'iduhum ranar kiyama rannan ne alƙawarin da Allah ya musu zai cika musu nau'in azaba wanda suka takala da hannunsu a duniya was-sa'atu adha ita kuma tashin alƙiyama din Allah ya ce yana nan tahi ya kusa wa amr abu ne wanda yake abin al'amari daga wato abin umarni daga Allah randa Allah ya bada umarni a tashar kiyama ranar za a yi ta ba dan bai ga kowa ranar ba ba wanda ya sani hatta malaika jibril ya tambaye manzo Allah ya sa tashar kiyama ya ce mishi mal mas'ul an abi ala wa nasai ai wanda ke tambaya wanda aka tambaya game da tashar kiyama bai kai mai tambayar sani ba saboda Allah ya boye tashar kiyama ne uku fiya ne tuzza ya koya ta dangi sakin yawa kowa kullu nafsu bi ma tasa kowa mutum da abin da ya aikata abin da dai zaka zuru cewa duk randa ka mutu kai tashin kiyama ka yazo da abin da ake a duniya tare da kai a da ba za a yi ba kuma za a ci gaba da irin wannan abin da ake yi da kai kaman ba ba ayyuka ba kenan sai mutum ya shirya dindin daga koma zuwa ga Allah ya kwanta dama a kaka cikin kabari aka binne to kai nan da tashin kiyamarka yazo Allah ya sa mu je a sa'a sai Allah ta'ala ya ce
innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur
yanzu Allah yake bada labarin abin da zai faru ranar tashin kiyama kenan Allah ya ce innal mujrimina zalle mutane wanda suke mujrimai suwaye mujrimai wanda Allah ya ce a bari musu bari ba Allah ya musu umarni al'amura da yawa sun sani ga sunan burjin sun mushurin mashaki amma ba su aiki da shi idan alkiyama ta tsayo fi dararin wasu ko suna cikin irin wani bata da kuma halaka me batun za ta tashi duk wanda zai tashi gaban Allah da tashin alkiyama a farkice bai san inda zai sa kanshi ba gashi kuma da tarin zunubi zai tsaya gaban Allah to wanda mutum yana cikin irin wani bata na musamman wanda yake kuma mai halakarwa sai Allah ta'ala ya ce yawma
yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar
su mujriman nan idan kace mujrimin mutum shine mutumin da yake fajiri kafiri wanda bai imani da Allah ba bai rada zaman zancin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah yake faɗa muku masa ranar kiyama yake cewa yawma yusduruna fin nar ran za su yi nuzo an san nuzo ko za su yi iyo ko su yi su a cikin ruwa a nan duniya ana nuzo ne a cikin ruwa ko to su kuma za su yi nuzo ko fin nari a cikin wuta Allah ya ce ala wujuhihim kuma za su rika fadawa ne a bisa fuskokinsu mala'ika zai ɗauki mutum ya wurga shi a cikin wuta ya fada ta bangaren kanshi da fuskar shi Allah ya ce mishi zuku ku dandana masa sakar zafin wutar sakara domin Allah madaukakin sarki yana da wuta ce kala daban-daban akwai wutar lazza akwai wutar jahannama akwai wutar jahim akwai wutar sakara akwai hawiya ga sunan da guda bakwai to su mujrimai za a jefa su a cikin wutar sakara ne ta fuskar su kuma su yi nutso a cikin ta Allah ya ce musu zuku ku dandare masa sakara zafin wutar sakara Allah kuka samu daga cikin su sai Allah ta'ala ya ce
inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar
yanzu Allah yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar ai mu sa Allah shine ma'ana inna kulla shay'in duk abin da kuka sani Allah ya ce khalaqnahu biqadar mun halice shi ne da kaddara da bai akwai da basira da kaddarar Allah ba akwai da suke ganin kawai da abin da ga ani ba Allah bane yayi kawai yanayi ne ya bada in ga ka ji dadi yanayi ne yazo da jin dadi ba Allah bane ya jawo idan ne ka samu matsala to yanayi ne yazo da matsala hatta ruwan sama yin ayi ba Allah yayi ba yanayi ne zafi ne kawai yayi yawa sai tekun da ke ban kasa sai ta yi sama daga can gudu sai ta ta bada gajimare sai zo da ruwa wai da ana so a gare da kai ma sai a ce ka kawo ruwa a cikin tukunya sai a dora a gas ko a risho sai a rihi kaga wannan ruwan na cikin tukunya a ƙasa yake ko in ya shawo da ta musu aka daga murhi bai zai faru sai ga jikin murhi wani ruwa yana tasowa ƙasa ko to ka gani ba Allah ke yi ba yanayi ne kawai ba wani kaddara yadda ga ruwan nan a ƙasa yake ya koma sama yana saukowa haka ce ko jini zafi take yin sama sai kawai ruwan sama ya dawo su ba su yi da kaddarar Allah ba to wannan duk yana daga cikin imani cikakken imani ga mutum ya zama to mai imani kai imani da kaddarar Allah ka ce duk abin da ya gani daga cikin kaddarawar Allah na alheri da na sharri dama Allah ya kaddara shi zai kasance kuma da lokacin yayi ba makawa sai ya kasance to shine Allah ta'ala ya kita inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar lalle ka sanar da su ya Muhammad duk abin da ya gani mun halice shi ne ta hanyar kaddara da haka Allah ta'ala ya kaddara maka kaddara mai kyau ya kaddara maka mara kyau shi yasa kullun ka roki Allah ya sanya maka kaddara ka zama to kaddara ce mai kyau dan kowace take yin zawa kuma daga Allah ne kun ba wanda ya sai janye ta ta kasa faruwa din sai shi Ubangiji subhanahu wataala shi yasa ake so mutum ya zanci addu'a manzo Allah yake cewa ba abin da yake canza kaddara sai addu'a Allah yana yin kaddara maka ta hanyar addu'a sai a canza maka a rubuta za ka fadi ko kai tuntube ka kare yanzu kira addu'a sai kai tuntube sai kai kwarzare an san kwarzare ko an sauya ta ko ba a sauya ba an sauya ta to za ka samu akwai abubuwa da dama wanda Allah yake kawo mutum sauyi ta hanyar addu'o'in da yake Allah ya kaddara mishi masifa babba amma ta hanyar addu'a sai abin ya zama cikin sauki har kullum mutum ya rika roƙo Allah madaukakin sarki ya sauka mishi a rayuwa amma ba abin da yake canza kaddarar da Ubangiji ya dora wa bawan shi face addu'o'in da yake kowane lokaci kake lalata addu'a sai ga Allah ta'ala na ma yana ba sauki a cikin da'abun da yazo maka sai Allah ta'ala yace
wa ma amruna illa wahidatun kalamun bil basar
yanzu Allah yana raddi ne ga mushrikan da suke cewa ya za a yi a ce Allah zai tashi duniyar nan gaba daya da mutanen furku da wanda suke yanzu da na ƙarshe a cewa kowa sai an tada shi bayan mutu suna mamaki to shine Allah yace ka ba su amsa wa ma amruna al'amarin tashin alkiyama shine al'amarin amruna kin anan gurin illa wahidatun ba zai kasance ba illa bai daya idan kana ganin wani aiki ne tada mutane gaba daya Allah ce kallan yu bil basar kamar dutse ido ne a jikin gabar ka ba wata gaba da take da saukin motsawa kamar idan ka dan shine zaka yi ta kimta ido baka ma san kai wani abu ba shine ba shi yace zuram kamar ka kimta ido saboda an san kimta ido shine aikin da dan adam zai mafi sauki a gangan jikin shi ba wahala to shine tashin alkiyama sai Allah ya kutunta shi bai kasance ba illa kamar mai kimta ido zai kimta idon shi kenan ba abu ne mai wahala dama shi ya halarci na farko shi ya halarci na ƙarshe shi ya halarci duniya idan ya tashi kuma tayar da mutanen bayan sun mutu Allah ya ce kallam yu bil basar kamar mai kimta ido ne abin ba wahala a gurin shi subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce
wa laqad ahlakna asya'akum fa hal min muddatin
yanzu Allah yake ma kafirai raddi akan maganar cewa za a mutu kuma a tashi yace wa laqad ahlakna asya'akum ai da mun halakar da wasu ire-iren ku kamar yadda muke yi a cikin karatunmu na baya an yi mutanen adawa an yi mutanen samudawa an yi mutanen adabiru an yi mutanen nuhu an yi mutanen fir'auna duk gaba daya kafirci ya sa Allah ya halaka su to shine yanzu Allah yake cewa wala kada halaka da ashiyaku ai kafin ku kafirai yanzu an yi waɗansu masu kafirci wanda mun halakar da su yanzu sai Allah yake tambaya fa hal min mudakkir akwai wanda wancan labarin ya zama musu izira ya zama musu abin gargadi ya zama musu abin lura suka ji tsoron ubangiji su sa'a mishi ba sai Allah ta'ala ya ce
wa kullu shay'in fa'aluhu bizubur
sannan ba wai halakar kadai ba duk wata al'umma da Allah ya aiko mata manzo ya mata da'awa akan wani aiki da suke mummuna ba su bari ba ba wai halakar da Allah ya musu duniya ya ce ba a wa kullu shay'in dukkan abubuwan da fa'aluhu suka aikata shi bizubur ya daga cikin littafin Allah a rubuce abin nufi a nagurin a kuran za su karbi sakamakon aikin suna da tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce
wa kullu sagirin wa kabirin mustaqbal
wa kullu sagirin da abin dan adam zai aikata ko mun kankanta shi mana kullu sagirin dukkan kankanar abu na alheri ko na sharri wa kabirin da dukkan babban abu da mutum ya aikata a rayuwar shi na alkhairi ne ko na sharri ne Allah ya ce mustaqbal yana nan a cikin sutura mana an rubuta sutura shi guda abinda suke yin jiya yana nan a rubuce an rubuta ranar jiya 14 ga watan Ramadan a karfe kaza kin aikata kaza a karfe kaza kin zo masallaci kin zauna kin saurari karatu a karfe kaza kin koma gida kin yi aiki a karfe kaza kin duk abinda kike yi Allah ya ce fa'alu duk abinda mutum ya riga ya aikata to mustaqirin yana nan babbar karbi Allah ya rubuta sitar al'abun mana an rubuta shafin shi da lokacin da ranar kubra ta tashi alkiyama Allah zai bayyana maka da sakamakonka daka duk abin da kake fada to ka san cewa a rubuce yake idan alkhairi da ko sharri yasa dai daga cikin magabata aka zo aka ce mishi wallahi wani yana zanzagin ka yana cin mutunci ka yana aibanta ka yace to ni ya kuke so ni zan hana shi ya cika take rashin abin da yake so ne ai duk abin da yake fadi ana cika mai take rashin da shi ne ni ba ki sa hana mai cika take rashin abin da yake so ba kaga a rubu ya magana masu gurma ko wannan abin da ya kamata mu yi kenan duk ka dauka cewa dan adam abin da yake shi yawa ba kai yawa ba idan alkhairi ma da yayi kai ka ji dadin alkhairin da yayi ba amma sakamako alkhairi zuwa gaba shi Allah zai bai walada shi haka in sharri ne da kai ka damu da mutumin zai bata ka ko ya zage ka ko ta mutuncin ka wani ya bata kan shi ne ya ci mutuncin kan shi dai daga cikin magabata wani ya kame gurma wallahi wani yana bata ka yana zage ka yana ci mutuncin ka sai da ya gama bada labarin sai ta to shikenan kai kuma yanzu sai shi shaidan ya rasa wanda zai aiko mini sai kai kenan kai wakilin shaidan ne ta yaya lokacin da yake abin baka hana shi ba yanzu bayan ya nima shaidan ya aiko ka gaya mini kaga inda a ce haka muke da mun zauna lafiya masu gulma ba su samu tasirin gulmasu sun haɗa mutane gaba ba Allah mu ɗauke sarki ya shirya da mu Dan haka da abin da mutum ya aikata Allah yace mun rubuta mashi a cikin shafin takardar shi. Zai karanta ran tashi da kiyama ya waka shi hisabi. Allah ya saba aikata mai kyau. Allah ya bani labarin ɗan wuta da irin sakamakon da za su girba da irin mabudan hukumar da za su shiga. Yanzu sai dora ga ya mana su kuma ƴan aljanna ba su tsoron Allah. Sai ta innal muttaqina fi jannati.
Innal muttaqina fi jannati wa nahar.
Ubangiji ta alafi innal muttaqin duk waɗanda suke ji tsoron Allah. Me tsoron Allah? Mutum ya zama yana bin umarnin Allah. Yana aiki da littafin Allah. Da karantar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kullum ya zama to mutum yana tare da abinda zai girba gobe kiyama. Kada zaman to duniya ce kada gaban ka. To su wayannan mutanen wadanda suke da irin wannan siffa, Ubangiji ta'ala yace su kuma suna cikin aljanna, fi jannatin. Za a shigar da su aljanna. Allah ya ba mu aljanna. Aljanna ba matsala. A wallahi ba matsala. Duk abin da yake matsala ne a cikin aljanna babu shi. Ba wanda zai zo gaya ma bakar magana. Dan Allah ya ce la laka wa fiha wala ta'siba. Babu wata magana da za ta bakanta maka rai. Babu wani abu wanda zai iya tusa maka bakin ciki a cikin aljanna. Kuma cikin aljanna ne zaka samu duk abin da kake so. Wa fiha ma la ayn ra'at. Zaka samu abin da idanka bai taba gani ba saboda kawun shi. Wala udhun sami'at. Cikin aljanna zaka iya samu wani abu na jin dadin da kunnanka bai taba jin labari ba. Wala qatadun ala qalbil bashar zaka samu abin da zuciyarka ba taba tunanin irin wannan abin saboda dadin shi ba. Aljanna shine gidan hutawa ba rashin lafiya. Wallahi ko ciwon kai ba zaka taba ji aljanna ba. Zaka zauna a rayuwarka gaba daya ba mura ba insar barantara a ce mai kaka bar shi ko da hankalin ke tashi ba kansar. Balle a ce muka hantarka ta lalace babu tension. Kaga shi rayuwar duniya rayuwa ce ta wahala. Dan a cikin duniyar nan idan shekarun ka ba su ka dan yi nisa zaka baka rayuwa sai da kwaya. Akwai da musa rayuwa sai da kwaya. A rubuta miki an ce wannan tuwa kwakwar zo ikira su kira sai kin sha dai kwakwar zo dai da sai dai da barci. Zaka wani ko abinci sai ya dauko wani abu ya sha dan ya samu lafiya kuma lafiyar ba ta samuwa. Sai da kenan da ayi ta buga wahal lokaci yayi. Amma aljanna babu rishin lafiya. Kai ko gajiya babu. Ba matsala a cikin aljanna. Kullun rayuwa ce mutum zai rike yi ta jin dadi. Irin jin dadin da kake da shi a yau jiya ba shi ne ka ji ba kuma gobe ya da yau. Dan Allah idan mutum ya zo rayuwa a wannan duniya a matsayin shi na musulmi. Kuma yaje gobe kiyama aljanna da aka waye gari kawai shi labarin da kadai ji bai shiga ba ayi asara. To dadi mu dage mu gyara aqidan mu. Idan mun tuka da aqida ce kyawa kana da tabiri. Mu gyara imanin mu. Annabi yace ba shiga aljanna ba mai shiga aljanna illa mu'mini sai mai imani. Kai kokari kuma duk yanda zaka yi ka jewa Allah baka da haƙƙin kowa a kanka. Ya daga cikin abin da zai hana mutum shiga aljanna. Yasa ka samu matsala kai imani da Allah. Kai ibada kai ikhlasin kai tauhidi amma ka zalunci al'umma a duniya a dai a dakatar da kai gaban Allah. Wannan yazo ce haƙin shi a dauka a bashi cikin ibadarka. Wannan yazo ce ni ma ya wallahi ko mugun kallo ko mutum bai sani ba da niyyar zalunci shi ko rani ran tashi alƙiyama sai an rage wani abu daga cikin ayyukan kana alheri an bashi. Shi yasa ya daga cikin hankali a rayuwa mutum ya kiyaye duk yanda zai shiga haƙin wani ko ma wani ko da ɗan da ka haifa da kai ka shiga haƙin shi. Balle tsawon da ahika balle abokin zama balle makwabtaka ya daga cikin abin da mutum zai wakan shi gata duk yanda zaka yi ka kawo mutum daga cikin haƙin mutane. Wannan shine dalilin shiga aljanna shine hanyar samun rabota da samun tsira gaba Allah ran tashi kiyama. To dan haka Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Lalle masu tsoron Allah ran suna cikin aljanna. Aljanna suke da irin waɗansu abubuwa na sha aka abatu da matsayin korama da wancan lokacin da abin da zai ruwa zai zo da shi ko zai zo ta hanyar ruwa ta abata shi da korama ne. To Allah ya siffanta abubuwan da ya sanya a gidan aljanna da korama. Akwai koramar zuma, akwai ta madara, akwai ta ruwa, akwai ta giya da waɗansu waɗanda suke ba ma zara cikin alkur'ani ba. Dan Allah ta'ala ce wa fiha ma tatahil anfus. Cikin aljanna akwai duk abin da ranka yake so. Wa talazzul ayun. Allah ya tara da wani abu da in ka kalle shi kawai
idan ka zai sanyi ka ji dadi shi dan kallo ne aka tare da abu sai sawar yaro ana wazi an ce aljanna akwai komi sai tambaya ya ce malam a cikin aljanna akwai guri malam ya ce mishi akwai sai ya tashi ya ji dadi har sai ne girgiza ya kuwa saboda shi yana burge shi ya kalli guri yanzu in mai wasan guri yanzu cikin gwala ga yara sun taru ko me yake burge su kallon guri to shi dan adam kawai akwai abin da yake ba shi sha'awa ko da yana tsoron abin yana so ya kalle shi shi yasa Allah ya ce wata nazzul ayin aka tare da wani abu aljanna wanda shi an yi shi ne kawai dan idan kai gani ka ji dadi ba na si ba ne ba na sha ba ne ba na hawa ba ne ba shi gwada kwanci ba ne Allah ya yi abu ne kawai dan dan aljanna in ya kalle shi ji dadi a ranshi Allah ya kai mu aljanna to sai Allah ta'ala ya ce
fi maq'ad sidqin 'inda malikin muqtadir
Allah ya ce sun dan aljanna fi maq'ad sidqin suna cikin wani gurin zama na gaske Allah fatu me yasa Allah yace gurin zama na gaske duniya ba gidan zama bace ba ka ba wasu yace ba duniya ba gidan zama ba diya da kai gida ka gyara shi kai yanda kake so kana son wannan gida wutar za a hudo ka daga ciki kila ba a hudo ka a cikin makara kuma a kai ajika inda ba gado a nan kuma ka tara da gado ba matashin kai a nan kana da matasan kai iri-iri ba bargon rufa sai farin kyalle a nan kuma kana da barguna da zararuwa iri-iri ba abin da za ka ci balle abin da za ka sha nan kuma cikin firigo mutum ya ajiye abinci da abin sha na jin daɗi na wurin rayuwa da cikin mangaza kana so ko baka so za a cire ka daga wannan gidan a kai ka wancan gidan gidan gaskiya da malam Bahaushe ko to da ka sai Allah ya ce su yanzu da suna cikin wani maqadi sidik gidan zama na gaske dan duniya ba gidan zama ce ba wallahi kokarin da za a yi kawai in an ciro ka daga wannan gidan an ajje ka a mark akwai wata al'ada da ake yi illa kai ka makamantar sai a ci a biya da shi gida wai an kai gidan ba ba ci za a saka ba daga kowa kawai za a ci shi kina rai da sau lallai ina kasa saboda ka mutu an kawo ka a cikin akwati a kawo ka cikin gida a tattaro yaranka da danginka da mata da waye a ce a kalli guzga ko da kalli guzga sai mutu a ce a kai shi daki wata za a yi shi idan kana da motoci masu lafiya ma nan za a ɗauki ka a bashe ne motar ka wannan mai sanyi da ka saba ha ba kai za ka hawa sai da masu zuwa binne ka da haka ashe gidan duniya ba gidan zama ne ba shi yasa ba gidan zama ne na gaskiya ba amma aljanna idan ka shiga ne har abada ba ran da za a ce ka mutu balle a huda ka ba ran da ka yi rashin lafiya balle a ce an kai ka likita kullum kana cikin koshin lafiya da nishadi da wadata ke sa Allah ya ce ɗan aljanna fi maqadi sidqin suna cikin gurin zama ne na gaske inda malikin muqtadir wanda yake nan gurin mai mulki cikakken mulki shine Allah mai iko akan komai wanda shine ya tara da musu wannan gidan Allah ka samu daga cikin masu ribarta da wannan gida akwai sauran lokaci to mu shiga sura ta gaba kenan na
bismillahir rahmanir rahim
ina ko tambaya amsa sura naga don ta namu kadan ne kuma sabon sura za mu shiga kenan mun zo kasan sura kamar muna fatan ubangiji ta Allah ya amfana da mu abinda muka tarjama na ayoyin alqur'ani mai girma ya kuma gafarta mana kurakuranmu Allah ya sa wannan zama na mai zama daga cikin ibada da Allah yake karba a cikin wannan wata. Allah ya haifar da zuba mu. Mina da tabbiyar ba.
Wannan yake cewa Assalamu alaikum malam. Allah ya kara muku lafiya, tabbaya ta shi. Ina cikin